بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لهدي بقوي غوتن ذو الحجة شفرة الدبود تريه درب إندا بقوي باهج رمز الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واندا يداشي للصاف أشرون ده غوتن مي 2026 وانا ينشيني درسينا تمانين دشدا cikin jiran gidarsa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namri al-Qurtubi rahmatullahi alayhi. Ibn Abdul Barri ya rasu shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam. Wannan littafi nashi yana magana ne akan da dubba na sana'ar dalibta da ilimi da malanta. Allah ya saka mishi da alkhairi. Muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya rairaye abin da ya kira da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli. Za mu tashi a inda yake cewa Al-Babu Sabi'u wa Sittun fi man ta'awwala al-Qur'ana wa tadabbara wa huwa jahilun bis sunna. Malam ya ce babi na 67 ya taho ƙarshe littafin. Babi na 67 fi man ta'awwala al-Qur'ana wa tadabbara, game da bayani akan mutumin da yake fassara al-Qur'ani wa tadabbarahu, yake tintintini a cikin al-Qur'ani, wa huwa jahilun bis-sunna, alhalin bai san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato irin hadarin da ke cikin mutum ya zama ya tsiraitu da Al-Qur'ani, yana irin tafarkin ƴan Qur'ani zalla ke. Iyakaci ya karanta Al-Qur'ani, ya yi ƙoƙarin fahimtarsa ba tare da hasken sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ba, irin hadarin da haka ke ciki a cikin ilimi. Malam ya ce, Qala Abu Umar, Ahlul Bida'i ajma'a أهل البدع أجمعوا أضربوا عن السنة وتعولوا الكتاب على غير ما بينت السنة فضلوا وأضلوا ونعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة برحمته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحذير أو التحذير عن ذلك في غير ما أثر منها ما روي. Yace Qala Abu Umar ibn Abdul Barri yace Ahlul Bida'i ajma, ɗan bid'a gabaki ɗayansu, darabu an sunna, sun kauda kai daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi watsi da ita. Wa ta'awwalul kitaba ala ghairi ma bayyanati sunnatu, in sun tashi bayyana ma'ana al-Qur'ani sai su bayani su fassara shi sabanin abin da ke cikin sunna, su fassara shi da sarransu da ra'ayinsu da tsurar fahimtarsu. Fadallu, sai suka zama sun bata, wa adallu, kuma suna batar da mutane. Dole ne fassara al-Qur'ani da ra'ayinsa da son zuciyarsa da tsantsar fahimtarsa, da babu shakka wannan akan bata yake. Kuma duk wanda zai saurare shi ya biye masa, ya bi irin tunaninsa, babu shakka shi ma zai samu kanshi alhalin ambatar da shi. Yace wa na'udhu billahi minal khidlani, muna neman tsarin Allah daga tadewa. Wa nas'aluhu at-tawfiq wal ismata bi rahmati, muna roƙo Allah madaukakin sarki ya bamu gamdakatar, ya kuma tsare mu daga bata ta hanyar rahamarsa. Wa qadru ya anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hakika an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-tahdhiru, jan kunni an zalika, game da wato fassara al-Qur'ani da sarrai fasara alqur'ani ba tare da bin hasken sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace fi ghairi ma asarin a cikin hadisi fiye da guda daya minha ma ruwiya daga cikin hadisan akwai wannan hadisi da malam zai ambata an abi ubayl qala sami'tu uqba ibn amir al-juhani yaqulu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu halaku ummati fil kitabi wal laban فقيل يا رسول الله ما الكتاب واللبن قال يتعلمون القرآن ويتعولونه على غير ما أنزله الله عز وجل ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعاء ويبدون وانا حديثي ما ليتي عن أبي قبيل دقى أبو قبيل قال يتي سميت عقبة بن عامر الجهني ناجي صحابي سيدنا عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه يقول يا ناتشيوا سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ذا الله يا ناتشيوا عليه الصلاة والسلام هلاك أمتي هلكر الأمة في الكتاب جمد للتابين واللبن دكما نونو فقيل تسعب بيسك يا رسول الله يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ما الكتاب واللبن mai ma'anar cewa halaka al'umma tana da alaka da littafi tana kuma da alaka da nono qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamul qur'an za a wayi gari mutane suna koyan karatun alqurani shine alkitabu an waya ta'awwalunahu za su dinga fassara shi ala ghairi ma anzalahu Allahu azza wa jalla sabanin ma'anar abinda Allah ya saukar da shi madaukakin sarki ويحبون اللبن ذاس وايغري سنا تسننن قونن نونو فيدعون الجماعات سنديا حكا هر سو دينا زوا صلاه جمعي والجمع سدينا زوا صلاه جمعه ويبدونا هر سو كوما قوي ده زبا وانا حديث يانا daga cikin nubuat wato abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin zai faru a ƙarshen rayuwa wanda a cikin shi akwai tsoratarwa ne game da wata fitina da ta shafi abubuwa guda biyu fitina ta farko ita ce fitinar jahilci wato ta fuskar hanyar da mutane za su mu'amalanci alqur'ani da jahilci za su karanta shi su haddace amma ba su san fassarar shi mai kyau ba ba su san yaya salaf suka fassara shi ba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi ba saboda ba su dinga fassara shi da san zuciyarsu da tsantsar jahilci ya zama kowa yana so ya mu'amalanci alqur'ani a matsayin malami mai karantawa ko mai tafsiri amma kuma bisa jahilci sai faɗi san zuciyarsa irin yadda ƴan kalakata dinnan suke irin yadda jahilai suke shiga cikin alqur'ani da ka suke yin alkafira a cikin sa kul duk wannan yana cikin ya ta'awwalunahu ala ghairi ma anzalahu Allahu azza wa jalla su dinga fassara shi kuma bayan abinda Allah ya saukar da shi wannan munan kuskure ne wanda daga nan sai su batar na da yake shine kuskure ta hanyar wato jahilai su zama kan gaba wajen mu'amalanta alqur'ani da kokarin fassara shi su samu kansu a cikin wato bata kuma su batar da duk wanda yake sauraron su inda yake kalle ra abinda waɗannan ƴan kalakatu su masa saka suke za kwabo da kwabo abinda annabi ya fara yake sun karanta alqur'ani matanin sa suna fassara shi da san zuciyarsu suna kokarin ma su nesanta mutane daga alakanta alqur'ani da sunna Allah ka tsare mu daga bata kamar yadda malai yake faɗi na biyu sai kuma fitinar san duniya ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkiya da ita yayi ramzi da ita da cewa allabal nono saboda nono abinci ne wanda yake na annashuwa na masu jin dadi na mawadata ba wai dan nuna haramcin shan nono ba ko haramcin mu'amala da wani abu na laban ba a'a wannan a matsayin ramzi ne kamar yadda malami suka ce ramzun lil mali wal jayi wal aish arghid wato yana matsayin yana wakiltan dukiya da mukami da kuma rayuwa ta kwalisa rayuwa ta sharholiya kisa annabi ya ambaci abu guda uku sallallahu alaihi wasallam cewa a sanadiyan neman duniya za su bar zuwa sallar jami'i saboda ana sallar jami'i su kuma suna ta wata hidima ba su da lokaci sallar jami'i kaga ai ba shan nono ne kadai zai hana mutum zuwa sallar jami'i ba ko da zaka shanye gaba daya kabakin da airplan take da shi zaka gama ka zogatar da sallar jami'i amma saboda hankalin su na kan duniya sannan wal jama'at sannan kuma za su daina zuwa sallar juma'a al jama'at wal juma'a za su daina zuwa sallar juma'a saboda wato ko dai ba su so su ji wa'azin da ake ko kuma suna zuwa sallah a makare saboda shagaltuwa da duniyar har ila yau nabi yace kuma wayubdun har su tashi daga birni su koma ƙauye ma'ana haka shine za su koma irin gidajen gona da irin gidaje na nesa da gari waɗanda ba sa son jin hayaniyar talakawa ko su je su zauna a cikin inda suke kiwon wato shanu din da sauran dabbobi a cikin lambuna da makamantansu wannan siffa ce ta mutane waɗanda suka shagaltu da duniya waɗanda ba su ba da muhimmanci ga ainihin addini ba ko kuma ya zamana rashin zuwa juma'a da jami'in saboda zama a inda yake nesa da inda akwai masallatai da al'umma wato sun ware kansu waɗannan da nubu'at ne waɗannan a'lam ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bayani akan irin abin da zai faru na jahilci da kuma biye wa duniya a ƙarshen zamani Allah ka tsare wannan hadisi ne sahiya Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da kuma Abbarani a cikin Al-Mujam al-Kabir da wasu malamai da yawa da suka ruwaito shi irin su Ibn Hibban malamin sake cewa fi riwayatin akhwafu ma akhafu ala ummati al-kitab wal laban mafi girman abinda nake tsoratawa al'ummata al-kitab littafi wal laban da kuma nono fa amma al-laban fa yantaji'uhu aqwam yace shi nono wasu mutane za su tashi su tafi inda su yake za su fara production din sa li hubbihi saboda tsananin kaunarsa wato za su tashi su bar inda suke asalin al-intija shine al-mashyu ila makanil kala'i wal a'shab tafiya da irin ta kamar irin tafiyar da makiyaya suke su je su riski inda za su samu wurin kiwo da wurin lema to haka mutane za su wayi gari suna ta kokarin production na nono fiye da kima agwan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi takahuni yayi bayani akan zai faru kamar da yake gani a yau yanzu abun abu ne wanda yake ya yaɗu sosai a duniya akwai shanu waɗanda saniya ƙwaya ɗaya a rana guda sai a tatsin nono lita 50 a jikinta ko sama da haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa ƙarshen duniya za a samu mutane masu irin wannan tunanin za a kuma wannan tunanin ba wai shine asali haramu ba a yana zama zari'a ne zuwa ga katange mutane daga asalawan da suke suni addini duk wanda zai shagaltu da irin wannan sana'a ko wannan harka to da wuya kuma kaga ya samu lokacin shagaltuwa da addini haka duk waɗanda zai ɗauka a matsayin ma'aikata da masu kula da dabbobin da sauransu to su ma zai wuya su samu wani lokaci kaga wanda zai su shagaltu da addini saboda kuma galibi inda ake yin irin wannan sana'ar kuma ba cikin gari ne ko cikin al'umma ko cikin alƙarya ba sai an bar gari an tafi gefe sai an killatu da wuya kuma ka tara a wajen akwai wani tsari na bai wa ibada muhimmanci wataƙila in ana so a yi sallar juma'a sai an hau abin hawa an yi tafiya several kilometers sannan za a ci da gari wataƙila a wurin akwai masallaci amma babu jumhurin da za su yi sallah babu regular congregation duk wannan abu ne da yake sananne ga duk wanda ya san irin wannan wuraren wa yatrukuna al-jama'at yace za su dinga watsi da sallar jami'i bata dame su ba wal jumu'at da sallolin juma'a wa ammal kitabu shi kuma alqur'ani fayuftahu li aqwamin sai a buɗa wa wasu mutane a cikin sa Allah ya ba su kaifin basira hadda da iya rikito ayoyi amma yujadiluna bihi alladhina amanu sai su dinga jayayya da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai iya jawabi malam sai su dinga burge jahilai cewa suna da karfin hadda ba haka ake kalla waɗannan ƴan masu suka din ba ai suna da hadda ne karfi sun san Qur'ani haka jahilai suke cewa amma me suke da alqur'anin nan jayayya da muminai mu muminai da muka yadda da sunna kullun ba su da aikin mana jayayya da muminai da malamanmu da sauran al'umma mu ta musulmi duk abin da musulmai suke yi wanda suka fassara alqur'ani da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke aikatawa waɗannan ja'iran mutane sai su ce ba haka bane ai ta jayayya ai ta muqabala ai ta rubuce rubuce ai ta raji Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wannan kwabo da kwabo a matsayin ɗaya daga cikin fitintunin ƙarshen zamani Allah ta tsare wa fi riwayatin ukhra inna akhwafa ma akhafu ala ummati ithnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yace abu mafi girma da nake tsoratarwa al'ummata abu guda biyu ne alqur'anu wal laban fa amma alqur'anu fayata'allamuhu almunafiquna za a wayi gari munafikai wanda ba addinin Allah ne a gaban su ba shashancin su ne da zancen banza a gaban su sai a wayi gari sun koyi alqur'ani liyujadilu bihil mu'minina suna jayayya da mu'mine da alqur'ani wa amma laban fayattabi'una ar-rif sai mutane kuma su koma suna bibiyan kauyuka yattabi'una ash-shahawat suna bin soyayyen zukatan su wa yatrukuna salawat suna kuma barin sallah mutun ne sai yaje ya sami gidan gona katuwa gegen gidan gona sai ya zauna ya cika shi da shanu da awaki da tumaki da kaji da tantabaru kawai ya koma kwana a cikin gidan shi waya kan kuma ana ganin ya zama wani babban dan kishin dabbobi ne ko babban mai kawo ci gaban tattalin arziki ba ruwan shi da sallar jami'i balantana juma'a in Allah ya taimake shi ma yana yin sallah shi kare to yayi kokari to wannan ba tafarki ne kyakkyawa ba ba abun ayaba bane ba abun alheri yake wa kansa ba domin ya nesanta kanshi daga asalin abin da Allah ya kawo shi duniya yi ya shagaltu da abin da ba shi ya kamata ya shagaltu da shi haka ba wannan riwayoyi dukansu ingantattun riwayoyi ne dukkaninsu ta hanyar wannan mutum mai suna Abu Qubayl wanda asalin sunansa shine Huyay ibn Hani'in al-Mu'afir wa qala sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan yujadilu bil qur'an mafi girman abinda nake tsoratarwa al'ummata nabi yace munafiki wanda ba mumini bane alimul lisan wanda yake da harshe mai hadari shine ma'anan alim anan alim wato harshen shi mai hadari mai karfin dafi yujadilu bil qur'an jayayya shi kullun da alqur'ani yana duka ga wannan dan gidan masussuka da ake fara dan masussuka aikin shi kenan Allah ya bashi baki na iya jayayya Allah ya bashi baki na jan hankalin waɗanda ba su da ilimi ba su alqur'ani ba zaka sha mamakin irin yawan yan boko yawan mutane yan birni wayayyu waɗanda yake ribata su in kana fira da su ko kuna mu'amala da su shi ai gafarta mallam mun ga ya kawo nafsi ai yana da hujjoji shi ai maganar da yake magana ce da take kama hankali sai kaga suna sun fara wulakanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fara ganin wallan malaman sunna sun fara mu'amalantar addinin su irin addinin musulunci to wannan abin tsoro ne ga mutane mutum da imaninka da hankalinka ka wuce shekara 40 ko 50 a duniya kana addini lafiya lau wani zindiki ya kullo da jahilcinsa da iya bakinsa yana nema ya rikita maka imaninka ga wannan abin tausayi ne haka annabi yace ina tsoratarwa al'ummata irin wannan mafita game da wannan na farko shine mutane su daina sauraron irin waɗannan batutun ba daidai bane ka je wai kana bin clips din su ko list din su kana saurare har in wani ka ji wata shubha kai marmaza ka tura wani malami cewa ga ta malam me za ku ce game da wannan waye kai ka waye kai ka ji wannan abu yoshi za ka dauki guba ka korba sannan kai ruga da gudu gulle kita ka ce likita me za a bani in warke sannan ballantana kuma baya ga wannan kuma abu mafi girma fiye da wannan kuma shine mutumin da shi kuma da ya gani zai yada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku zo ku ji wata sabuwar bata to a garin inda kake bayanin batan nan da ba iya bayanin ta zaka yi ilmance ba anan kuma wani zai dauka saboda haka abin da ya kamata mutane su daina sauraron wannan shedani su rike addinin su mai inganci addinin alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata babu wanda ya isa ya raba alqur'ani da sunna face ya samu kanshi a cikin irin wannan bata da wannan jahilci Allah ka tsare mallan isa ke cewa wa an maimun ibn mihran qala inna hadha alqur'ana maimun ibn mihran tabi'i ne yace lalle shi wannan alqur'ani qad akhlaqa fi suduri kathirin minan nas ya riga ya dashi a cikin zukatan mutane da yawa faltamisu ma siwahu min alahadith to ku je ku nemi hadisai dan su taimaka muku wajen fahimtar sa wa inna mimman yabtagi hadha alilma yace za a wayi gari a samu wasu masu neman ilimin nan na addini yattakhidhu bida'atan su mai da shi kayan kasuwanci liyaltamisa bihi dunya dan samu duniya mutum makarantar alqur'ani kuma sanin addini amma babu abin da yake nema da addinin sa ko qur'anin sa face duniya ya mai da shi kayan sana'a ya mai da shi kayan kasuwanci to wannan halaka ce wa minhum man yata'allamuhu akwai wanda ke koyan alqur'ani liyumariyabi dan a dinga jayayya da shi ya koyi ilimin addini ne kawai dan a yi ta jayayya da shi wa minhum man yata'allamuhu akwai wanda ke koyan ilimi liyushara ilai dan a dinga nuna shi a dinga celebrating din sa ana cewa kai wani fa ai ba dama ne wani ya kware akan karatu kaza ai yayi kaza yayi kaza duk inda yaje ana nuna shi yana jin dadi yace wa khairuhumul ladhi yata'allamuhu liyuti'a Allah fi mafi alkhairin masu koyan ilimin addini shine wanda ya koyi ilimin addini dan yayi wa Allah da'a wato dan shi ya amfani da ilimin ya bautawa Allah wannan shine al-asl game da koyan ilimi dan ka iya bautawa Allah ingantacciyar bauta idan Allah ya kawo wani abu fiye da wannan kamar karantawa shi ma wani nau'i ne na bauta Allah amma dai zama asali yadda zaka yi ibada ka sallah azumi tauhidi da sauransu wannan shine damuwar ka game da abin da zaka karanta a cikin addini saboda duk malamin da ba zai koya maka yadda zaka yi tauhidi yadda zaka yi sallah yadda zaka yi azumi ba kar ka bata wa lokacinka cewa kana so sai ka saurari abin da yake kawo na hayaniya ko rigima ko tare zaune tsaye qala abu umar ibn abdul bari yace wa ma'ana qawlihi inna hadha alqur'ana qad akhlaqa wallahu a'lam ay akhlaqa ilmu ta'wilihi yace wato ilimin fassarar sa ya dashi ya rikirkice min tilawati ilimin fassarar ya rabu da ilimin karatun illa bil ahadithi an salafi al alimin bi babu yadda zai ka fahimce shi sai ka san hadisan magabata da suka fassara shi mujarradin haddace shi da karanta gundarin bakin sa bai baka dama ka san fassarar sa sai ka nemo sunnoni da kuma asarai fa bil ahadithi sihha anhum yuqafu ala zalika sai an nemo ainihin wato hadisai ingantattu sannan za a san fassarar qur'ani labi ma sawwalatun nufus ba wai kawai da abinda zukata suka riya mutane ba watanaza'athu al-ara'u kama sana'athu ahlu al-ahwa ba kuma da abinda ra'ayoyi ake jayayya akan su ba kamar yanda yan bid'a suke wato mutum ya harce al-qur'ani kawai to wannan bai ba shi dama ya san al-qur'ani sani na hakika sai ya karanci ilmominsa ya san fassarorinsa kuma waɗannan ilmomi da fassarori ba a sanin su sai ta hanyar karanta fassarori na magabata da hadisai da kuma asarai to da haka ne zaka fahimci kyakkyawar fassarar alqur'ani kuma kai aiki da shi yadda ya dace qala al-hasan amma qalil amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kaseerin fi bid'ati ka dinga yin aiki gurgudo dan kadan wanda ya dace da sunna ya fiye maka alkhairi fiye da ka cika aiki mai yawa amma kuma wanda bai da asali a sunna idan ma kun ji waɗannan nasoshi masu tada hankali kwarai da gaske da kuma sanya mutun ya natsu wajen sanin menene makomar addinin sa dole ne mai sanya fahimci alqur'ani sai ya fahimci shi a bisa fassarar magabata na kwarai dole sai ya nemi ilimin hadisai da sunnoni da sauransu ba haka ba zai iya fadawa cikin irin wannan nubu'a ta fitina. Allah ya tsare mu. Malam ya sake cewa albabu thamin was sittuna, babi na 68 fadlus sunna wa mubayanatuha li sa'iri aqwali ulama'il umma, bayani akan falal hadisi, falal sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa kuma sunna mutuncinta da darajarta ya daru akan magana duk wani malami. Magana duk wani malami bata kai darajar sunna ba, bata kai kimar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ballantana ta zama abokiyar gwarawata. An ad-dahhak fi qawlihi ta'ala, dahhak yana fassara fadin Allah da Allah ya ce, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, kar ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kaman kiran junanku ijunanku. Qala, dahhak ya ce, amarahum an yuti'uhu, Allah yana umarnin sahabbai da sauran musulmai cewa su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a, wa yushrifuhu, su darajta shi, ko wa yusharrifuhu tashrif, su darajta shi, wa yad'uhu bismin nubuwa, kuma su dinga kiran annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan annabta, kar su dinga kiransa da sunansa, kar mutum ya ce Muhammad ya ce, a'a, sai dai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk sanda za a kira shi, a kira shi da wannan sunan na annabta, yanda Allah yake kiran shi, ya ayyuhar rasulu da ire-irensu, annabiyyu aula bil mu'mina min anfusihi da ire-irensu. Inda Allah ya kira shi da Muhammad, ya kira shi ne don wata gaya ta ma'anar zance da wani siga wanda ba nan bane mahallinsa. Amma Allah ya hana in za a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kira shi da danyen sunansa, sai dai a ce annabiyyu ko ar-rasulu ko wani abu makamancin haka, a kira shi da sunan muqaminsa, sannan a yi ta maimaita masa salati babu ƙaƙƙautawa duk sanda aka kira shi. Duk sanda aka kira shi a ce da manzon Allah, sai a ƙara da sallallahu alaihi wasallam. Duk sanda aka faɗi maganarsa a risina mata a karɓe ta, shine wato mai da'a kenan. Sannan wa yusharrifuhu, sannan da kuma daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daraja duk wani sha'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai littafi musamman da wancan malami yayi, bidayatu sun ala takrimir rasul, ko wani abu makamancin haka, wannan ka karanta shi kankanin lissafi ne, zai baka haske akan ka'idoji da ake bi wajen darasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi girman littafi kuma a wannan babi shi littafin ash-shifa na al-imam al-qadhi iyad rahmatullahi alaihi. Wajibi ne musulmi su san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma su mu'amalance shi da wannan daraja a wajen magana da ambatansa da karantar da sunnarsa, kai har a wajen yi masa waka ma ga masu yin waka din, domin ba komai ne da ka ga dama za ka faɗa a wajen waka ta yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai waka yana cewa zinu kulla qaulin inda madhi Muhammad, a dinga auna zantuttuka wajen yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba kowane zance ne ake karɓa ba, kina zaka ga ai ta samun ta taburza da makamantansu. Hakanan mai karantar da sunna, ko mai karantar da tauhidi, ko mai karantar da addini, duka sai ya mu'amalanci zantukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amalanta ta girmamawa, mu'amalanta ta sanin mutunci da darajtawa. Wannan dole ne kawai jama'a, duk abinda a urfi na magana baya cikin darajtawa, to ba a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi, balantana kuma abinda shari'a ta hana. Daga ciki shine wannan faɗin sunansa ƙarara, in dai ba wai da sabidda baka ko da nufin kwatance ba, to shine kawai za a iya kau da kai. Amma mutum ya al'adanci, in ya zo faɗin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai dinga faɗin shi ƙarara tsurarsa, to wannan alama ce ta taɗewa da rashin sanin darajar kansa tukunna, da kuma yana nema ya halakar da kansa. Allah ka tsare mu. Wa qala ibn Jurayj, Ibn Jurayz yake cewa an mujahid amarahum an yad'uhu fi linin wa tawadu'in, ana so duk sanda za kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ambace shi cikin taushin murya da kankan da kai, banda girman kai da izza. Wa an abi hurairata qala lamma nazalat, yayin da Allah ya saukar da la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli, kar ku shiga gaban Allah, kar ku shiga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama,
قال أبو بكر سيدنا بكر سيتشي والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السراري يتي نارن سي مكدا الله يا منزا الله صلى الله عليه وسلم wanda ya saukar wanda ya aiko ka da gaskiya daga yau ba zan ƙara maka magana ba sai nayi kaman wanda yake yin sirri da dan uwansa wato kaman da zaka rada masa a kunne ko ka gaya mishi wata magana ana cikin mutane ba tare da kowa ya ji ba idan kana da magana zaka fada wani kusa da kai ka dan risina ce wani kaza 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 ne yace to daga yanzu zaka zan ga maka magana haka sahabbai suke annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan girmama wannan asari shi ma tabbatacce ne وعن صفوان ابن مهرز المازني أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال عبد الله بن صفوان بن مهرز يتنبي عبد الله بن عمر جمده كنت صلى أتفيا وتقصر قال سيتشي ركعتان ركع بيوين من خالف السنة كفرة yace wanda dai ya saba wa sunna ya kafirce ya butulce ibnu abbar yace yace wa kad bayyana ma'ana qawlihi fi hadha alhadisi kafara fi tamhid yace wannan lafazi na kafara ya kafirce mun yi bayanin ma'anarsa a cikin littafin mu at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asarid fa agna an i'adatihi huna dan haka ba sai an maimaita ba asalin hadisin ko asarin al-imam at-tahawi ya rawaito shi da baihaqi kafin su kuma yana cikin wadatai Imam Malik dan haka Ibn Abd Bari ya mai sharhi sharhin da ya mai shine cewa al-kufru huna kufrun ni'ma anan da aka da yace wanda yayi saba wa sunna wato kana halin tafiya sai ka je kana yin sallar raka'a hudu azhar al-asr da isha to wannan saba wa sunna ne Ibn Umar yace ka kafirci to ba wai ka fita daga musulunci ba abin da yake nufi ka butulce wa ni'ma Allah walaysa bi kufrin yanqulu anil millati ba wai kafirci mai cire mutun daga addini ba abun nufi shine wato Allah yayi maka ni'ima ta rangwame ta rukhsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan rukhsa da baki a aikace amma kai kuma saboda tsaurin ido da butulci ka kin wannan rukhsa to wannan shine ma'anar kafirci anan kisa kullum muke fada cewa ba a fassara hadisai da tsuran alkafara sai an kuma mai malamai suka ce dinnan da dan takibe ne mutum kawai yana ganin sai ya ce ai ma wanda ya bar kasar ma kafiri ne sai ce sahabi ne ma ya kafirta shi kaga kai ne kake cikin kafir kafirki dan shi ba abin da yake ba kenan ka mai kazafi a mas'ala game da sallar qasu a cikin tafiya tana da gaskin masail da malamai suka yi maganganu masu tsayi a kan ta suka yi tattaunawa mai yawa nan kusa da zaka samu littafin mashhur na abin nan alzam ubayna salatayn hada salloli biyu a tafiya da kuma halin zaman gida da bayani akan abin da ke sa hada sallah in ka je kaga tattaunawar da aka yi akan qasr zaka sha mamaki bai da mutane suke dauka ba akwai masail da yawa a cikin rassa da yawa na mas'aloli game da kwana nawa ake yi game da nisan tafiya game da nau'in tafiya game da abubuwa da dama to kuma yaushe ne ya kamata mai tafiya ya dinga hada salloli azhar da al'asr kuma gaba da isha yaushe ne ba zai hada ba almuhimmu dai al'aslu shine in dai kai tafiya wadda ta amsa sunanta tafiya a urfin mutane wani irin tafiya ne ke amsa sunanta a matsayin tafiya shine tafiyar da zaka yi mata shiri ka dauki guzuri da sutura ka bar gida wataƙila har kai wasiya kai ban kwana da iyalai ka bar garin ka tafi wani gari in ka je garin kana rayuwa a matsayin kai ba dan garin bane kai ba kone da yake da wani abin yi da yazo yi saboda kana da safin kwanakinka kana lissafin abincinka kana lissafin yaushe zaka koma kana lissafin guzurinka baka sakin jiki ka bararraje kawai kana jiran mutuwa yadda sauran mutane suke jira to wannan ita ce tafiya a urf wanda a cikin ta akwai mashakka akwai nisa akwai guzuri akwai bankwana akwai barin gari akwai gurba da sauransu idan mutum ya samu kashin wannan yanayi sai ya dinga yin kaso idan yayi sallah shi kadai ko yayi sallah da irin sa matafiya ko ya ja sallah ga wasu mutane amma idan yana bin jami'i a masallaci ko ya tara ana cika sallah to shi ma sai ya cika da sauran dai bayanai masu yawa to an samu wasu cikin sahabbai waɗanda suke da wasu ta'awilat nasu a wannan babi sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya zo makka lokacin aikin haji amina inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah qasr da arafa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah qasr ya hada azar da al'asr sayyidina Uthman yace shi ba zai yi qasr ba cika sallah dai aka tambaye shi dalili yace saboda shi a makka a wurin shi ba matafi bane ya dawo gida ne har yanzu yana da dukiya a makka yana da ɗan uwa da iyalai a makka baya jin kansa matsayin bako kaga ta'awilinsa sa'ig amma ta fuskar aikin haji ta'awili ne wanda yake mulgal ba za a karba ba domin mene domin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗan uwa a makka kuma garin su ne da aka haife shi da Allah ma ya rantse wa walidin wa ma walad amma duk da haka da yabo wannan wajen qasr yake hakanan hatta alhazai ɗan cikin makka hujjajud dakhil in sun fito mina da arafa su ma kasar suke hayyau amma da haka sahabbai da suke bayansa suka hakura suka bi shi saboda kada fitina ta tashi a wajen saboda idan muna tafiya idan aka samu yanayi na wani jagoran mu ya ce kasar za a yi koda muna ganin bai dace a yi kasar ba to sai mu hakura mu bi shi a kasar in yace ba za a yi kasar ba ma haka an taho daga nisan duniya daga Sokoto an kusa shigowa Zaria an zo shika ko an zo giwa kawai sai za a yi sallah sai shugaban tafiya ya ce kai ina ganin mun iso gida fa tunda da an wuce guri ne hadarin nan ko da kafa za a iso an wuce bandit an wuce gargada an wuce ramuka ko da haka yana ganin ai an iso gida anan ko ta lalace motar komai ya kare ba komai nan da dai giwa ko kwana guga ko wani abu da haka yana jin yanzu a gida yake ko kalli tawilinsa sai ya ce to kai a cika sallah ba cika sallah ya kamata yi ba asali amma haka za a hakura a cika saboda maslaha hadin kan musulmi akwai kuma wanda shi kuma daga nan in ya fita daga nan garin ya tafi shika asibiti ya je gaida mara lafiya sai ya ji kawai shi fa ya baggani ka duba wanda ya taho daga Sokoto yana ganin ya iso gida amma wani kuma ya je kusa da yana ganin shi kuma yanzu ba ko ne shi kuma a cikin masallaci asibiti shi kuma sai ka ga ya kaso yaya ce wallahi ni yanzu nan ba garinmu bane dan karamar hukumar giwa ne ma nan ba ma sabon gari bane giwa ce ko ba sabon gari bane so irin wannan yana faruwa da manyan birane ko a malikiya da suka lissafa cewa mil kaza wanda yake daidai da kaman kilomita 65 zuwa 70 a malikiya shine suna da masafa da suke kirgawa to zaka iya samun gari guda fadin shi ya wuce haka yanzu ko Kano daga Dawanau in ka shigo ta Katsina daga Dawanau kafin ka iso anguwa uku Zaria Road zaka iya cin awa daya ya isa lokacin da wanda ya bar nan Zaria zai isa Kaduna ba haka bane kuma nisan tafiya ya wuce kilomita 50 haka kaman daga Janguza can gaba da Biyuke in kana neman misali mu ce Marili Maiduguri Road ko kana neman can Challawa Dursa layout a Hadeja Road kaga ka ratsa garin to ya kai tsayin tafiyar da inda ba gari bane za a yi kaso balantana kuma manyan birane irin su Cairo irin su Riyadh da ire-iren su wanda suke wani garin ya wuce kilomita 200 fadin sa gari guda daya ya wuce haka irin su New York to kaga yanzu duk tafiyar da kai a cikin wannan alƙarya har yanzu kana gari daya ba magana kaso wani zai kalli to har yanzu a gari daya kake wani kuma sai ya kalli nisan cewa to ai nisan da wahalar ta kai kasar nan haka ai yanzu a Riyadh akwai titi guda daya wanda ya ratsa garin ya wuce kilomita 120 tsawon titin irin kamar a ce major street haka kamar a ce Ahmadu Bello way da ke nan Kaduna kaga tsawon shi ya kai nisan daga nan sai ka kusa in ka kama hanyar Kano daga nan sai ka kai wata kila daka tsalle ko na makamancin haka amma duk da haka gari ɗaya ne duka gidaje ne da anguwanni da kasuwa da ofisoshi da sauransu saboda haka akwai masail da yawa game da kaso da haka ka'ida amma ita ce duk inda ka shiga shakka ka rasa kasuru ya kamata ayi ko cikawa to sai ka koma asali me asali shine cikawa duk inda ka shiga shakka kaga biyu ake buƙatar kai ko to in kai hudu dai kaga ka wuce dai abin da ake so kai akalla kana da bonus in ko ya zama na hudun ake buƙata kai biyu to kaga an biyo ka bashi to gara ya zama kana da bonus akan abin ka bashi duk inda ka je wani gari ko tafiya ko wani yanayi ka rude ka kasa gane nan kasar ya kamata mu yi ko cikawa to ka cika sallah wannan ita ce kaida da ta fita da kai a cikin mafi yawan rigingimin da ake bari mu je wani asari har ila yau da zai bamu mamaki game da wannan matsala shine yake cewa wa an bukair ibn al-ashaj anna rajulan qala lil qasim ibn muhammad wani mutum ya ce wa al-qasim dan muhammad dan abubakar al-qasim ɗaya daga cikin manyan malaman madina al-fuqahu sab'a jikan sayyidina abubakar baban shi shine muhammad wanda aka haifa sayyidina abubakar a hanyar aikin hajin bankwana dan gidan asma wa yar umais din to wannan malami shine yake cewa ajaban min aisha mai tambaya yace gabata malam ina mamakin sayyidatina aisha kaifa kanat tusalli fi safari arba'at wai tana yin sallah na ji labarin an ce tana cika sallah a tafiya to kaga wannan yana so ne a bude kofar da za a aibata ta a ce ai yar bid'a ce ma ai ta ma rayu da annabi amma tana saba mishi da irin wannan zamanin ne sai a ce ma gaba daya ai watsi da ita sai a samu dan jagaliya ko wani ruwaibi da ya fito yana maganganu na rashin mutunci da rashin arziki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ati kuma annabi raka'a biyu yake wato yana so ya bude kofar da za a zazzagi Aisha saboda wannan ta'awili da ta yi da ya saba ma zahirin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala yabna akhi sai ce kai ga ta malan saurara alayka bi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haisu wajata ina horar da kai ka bi sunna duk inda ka ganta ka bi sunna kar ka bi maganar wani amma ka sani fa inna minan nasi man la yu'afu akwai mutanen da sun fi karfin zagi abinda kake so na abu da babin zagi Aisha baka isa ba ta fi karfin zagi duk da wannan abin ta yi khilaful aulan fa inna minan nasi man la yu'afu ina ma da matasan mu na yanzu da ustazan mu za su gane wannan kaida cewa kuskuren da malamin yayi ba dalili bane akan abu da kofar zagin sa wataƙila ma kai kuskuren a iya fahimtar ka ne da iya iliminka amma aka baje karatu na gaskiya ba kuskure ba ne ko kuma wani ra'ayi ka ɗauka shi ya ɗauki wani amma kaga ustazanmu ba su iya irin wannan mu'amala ba ko za su ce ai ya saba wa sunna ya saba wa annabi ai ya bi yan bid'a ai kaza 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 ba su san uzurin shi ba ba su san me ya faru ba da sauransu da wani ustaz zai ga wani abu kawai da bai gama fahimta fa abin ba bai gama fahimta ya abin ya faru ba bai san mu labasa din abin ba to kawai zai kama raddi wani cikin dabi'a ustazin ko ba su san mutuncin mai mutunci ba ba su san daraja ta masu daraja ba ba su san wannan ka'ida da ka'idan a qillu dhawil hay'ati atharati akwai irin wannan asari da aka ruwaito daga malam sa'idu dan musayyab ko waninsa da yake cewa laisa min alimin wala sharifin wala dhu fadlin illa wa fihi aibun ba wani malami ko wani mai daraja wani sharifi ko wani mutum mai falala sai da ya zama yana da wata naƙasa wani aibu tare da shi wani abin da dan adanci ne sai ya cike da wannan magana ya ce walakin minan nasi man la yanbaghi an tudkara uyubu akwai mutane waɗanda sam bai dace a dinga ambatan kurakuransu ba wa man kana fadluhu akthara min naqsihi dhahaba naqsuhu fi fadlihi duk wanda alkhairin sa ya dara ma sharrin sa to wannan sharrin ko na kasan tana shigewa karkashin alkhairi abinda yasa su ustazai da masu zafin kai gani suke da an faɗo wannan su ce munafurci kin gaskiya ne ko ba haka bane abu su ake so na farko tukuna su tsira lafiya da domin a cikin faɗin aibin mutane a inda bai kamata a faɗa ba fa kada tara hunka zanubi ne na ɗaya kenan sannan na biyu mutane masu daraja a cikin al'umma darajar su ita ce sanadiyar da ake saurara musu a mutunta su a yi musu da'a da biyayya da haka aka hana zagin malamai da shugabanni da miji da iyaye saboda duk waɗannan ana so ne a musu biyayya dan su zama guide ga al'umma idan ana ta aibata shugabanni sai mutuncin su ya zube sai mutane su ta tsine musu su ta aibata musu sai su lalace sai duniya duka ta shiga cikin ruɗuwar wanda yake cikin din nan yanzu da muka mai da mutuncin shugabannin mu ya zama kaman nakiya kowa ya tafa ya ci ba sa iya abin alheri dan haka sai ga mutumin kirki ne an ba shi shugabanci amma saboda mutane ba sa mai fatan alheri duka ya lalace ya sururuce kamar an canza mai kwakwalwa kuma duka bala'in sai ya koma kanmu haka jibe da mata suka raina mazajensu dan haka babu albarka a cikin zaman auren bata iya mijinta biyayya mace nawa ne yanzu take saurara wa mijinta sai yadda Allah ya tsare miji na fada tana fada ta je ta fita ba da izini ba ta dawo sandaran take so yayi magana ta mayan masa yayi zagi tayi zagi wata mata kai duka to haka kuma malamai suka shiga cikin wannan jarabawar su amma yanzu malamai akwai wanda ma suna jin tsoron jahilai saboda su dan ki alkinta ragowar mutuncin su akwai magana da malami yana so ya fara yana jin tsoro akwai abin da malami yana so ya aikata yana jin shakka akwai fatawar da malami yana so ya bayar da ita yana tsoron me zai bi baya saboda rubdugu da jahilai za su mishi dukkanin mu muna amfani da social media muna ganin yadda abubuwa suke faruwa da haka sai zama wani yayi rowar ilimin sa wani yayi rowar mutuncin sa wani ya fita batun shashancin da mutane suke su can su ji da jahilcin su saboda haka shi yasa kaga Allah ya ba annabawa isma dan su zama katangagu daga wani kuskure da laifi dan su ji dadin isar da sakon Allah dan a ga mutuncin su amma duk da haka fa ba a rasa abin fadi akan su a cikin mutuncin nasu to su kuma malamai Allah bai ba su isma ba gashi kuma ya danka musu aikin annabawa su ci gaba da yin sa da haka suke cikin darabawa ba ya kadan ba saboda haka jama'a mu kiyaye harsunan mu game da aibata malamai da zagin su akan wani abu da muka gani na shubha ko abin da mu sani ba wai yanzu misali wani da zaran ya ga wani malamin sunna a wani waje da wani dan bid'a kawai zai kafa lasifika ya dinga jan maganganun barbahari mu'amala dan bid'a baka san ya akai suka hadu ba baka san da suka hadu me ya gaya mishi ba tayu jirgi ne ya hada su na tafiya tayu wani aiki ne a wani committee ya hada su tayu shi dan bid'an ne kawai ya tashi yazo inda malamin sunnan yake ya ga kwarjinin sa yazo ya gaishe shi to zai ce mishi tafaka ba mu waje dan bid'a kawai kafirai ba su zo inda annabi yake ya saurare su mutane ba su san me ake nufi da waɗannan asaran ba sai ta fassara su da ka yanzu wannan maganar da nake ita kanta in wani wawa ya ji sai ya mun raji to da ita ma a gunshi wannan halaka ce kaga dai sun ka tumo karanta ta to ne daga cikin musibar da muke ciki to mu da ma abin da muka dauka kamar yadda sayyidina Ali yake cewa inna qawlal haqqi lam yada ali sadiqan zancen fadin gaskiya bai bar maka aboki diyar da kuke da mutum da kai kana faɗan gaskiya sai ku bata da shi sai wannan ya ji daɗin kai wannan ya ji haushin kai wannan haka dole haka za in dai kana malami ne wa'azi dole haka za ka hakura kawai kai ta mutane addu'a Allahumma hadi qaumi innahum la ya'lamu in ka ji ana wata ka tobara sai dai kai wannan addu'a ya Allah ka shiryar da mutanen mu wasu sani bane saboda haka jama'a ba a sharharantar da aibin mutane masu falala ba a ce ba su da aibi ba amma ba a shaharantar da shi saboda idan kana shaharantar da shi wannan yana zubar da mutuncin su ya hana a anshi alkhairin da ke tare da su saboda ka malami wanda yake mai taurin bashi malami wanda yake mai yawan surutu ko malami wanda yake mai bin yan siyasa ko malami wanda yake baya kula da iyalansa duk wannan aibi ne amma ba dole bane ba daidai bane ka je ka bada labari ce ai malam wani da kuke ganin shi ai kaza ne ai ta yaya ta magana to shi zai kuma ake so su ma malamai su ma su yi iyayen su gujewa abin da zai iya dawo musu irin wannan kasassafa ko da asalin abin halasa wato duk abin da zaka yi ka dinga aunawa ka dinga kallon me zai je ya dawo karka arada mutane ga fitinar aibata ka ta zame musu musiba da kai da su kuma akwai malamin da idan aka aibata shi aka zage shi ko aka ci mutuncin shi ko aka mai abin da bai dace ba to kawai sai shedan ya galabaice shi ce to ma ya daina yin abu kaza akwai malami babba a ƙasar nan cikin malaman ɗariƙa wanda yake ba mu labarin sa fitinan nan malami fa yanzu wanda yake fitinan ahlus sunna wallahi aka ba mu labarin cewa da ustazi ne cikin ɗan izala amma akan irin wannan abin aka zo aka mai tsiye akan wata mas'ala ta wata ɗabi'a ta shi mara kyau da ya rasa yadda zai kauce to amma shi fita daga izalan kaga an fitine shi kuma har yanzu yana cikin fitina har yanzu da zan faɗi sunan shi anan kowa ya san shi ba buƙatar faɗi ba ga ɗan gungu ba irin su ne yayi akwai ƴan uwan ahlus sunna da suke da wasu kurakurai abun sunna da suke yi wanda shi ma irin wannan rigimar da ta tashi ko a nan Zaria kake ko a Kaduna ko a Kano za ka iya buga misali irin waɗannan mutane da an san su a cikin harkar addini da sunna saboda wani kuskure da suka yi ba a yi mu'amala kuskuren da nufin gyarawa ba sai ake mu'amala kuskuren da nufin ta'ayir da nufin cin zarafi sai suka lalace gaba ɗaya yayin da shi kuma zalla sallallahu alaihi wasallam so yake a gyaru so yake a tsira gaba ɗaya jiba abin da yake cewa da aka ce a halakar da mutanen Taifa bayan sun fasa mai goshi yace a kyale mun su in su ba su yi imani ba ƴaƴansu sai imani inda annabi ya bari an halaka su da daga nan garin ya zama sai dai zama a kharab kamar yanda Tabuka ta zama da Madiyana da inda Allah yake cewa innakum latamuruna alaihim musbihin wa billayl fa tilka masakinu lakum kamin ba'd illa qalil da ire-iren su wato irin zai zama wani site ne na labarin halakar da wata al'umma da babu garin Taifa a yanzu dinnan da muke magana saboda kai dan mutun daga sai tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi gara mu dinga iya bakunan mu musabun lamu dinga fadi da haka yace mishi faminan nasi man la yu'abu akwai mutanen da ba a ambatan aibinsu ba abin ambato bane kuma fa mu kalla da kyau jama'a wannan ka'idar kowa yana amfani ta akan kansa idan misali yanzu ka taso bayan ka girma ka samu labarin cewa babanka ashe wani tsohon kattagi ne wani tsohon mara jin magana ne da yana saurayi kuma haifiyarka ta yi badala ta yi balaja'u da tana budurwa tsakaninka da Allah za ka so a dinga mata wannan aibu ba za ka so ba ko kusa da magana ba ka so a zuwa yi saboda yanzu ya shafi mutuncin iyayenka kenan to malamai ma iyaye ne kamar yadda nauyi yake faɗa malamai iyaye ne saboda mu dinga kwatantawa da wannan ya za ka ji idan da mutuncin iyayenka ne ake ci yanzu irin yadda ake taso malamai a gaba wani malami saboda kawai an gan shi a gidan gwamnati ko an gan shi sun gaisa da wani mai mukami kawai a tasa shi gaba a yi ta ɗiba shi ɗiba karamar mawakaciya tsawon kwanaki wannan bai dace ba sai muka ce da su malaman su kiyaye akwai abin da malami zai wanda ya kamata ya kiyaye kayyakin asali amma in yayi ba za mu mishi mu'amala mummuna ba da haka malami shi sun kiyaye abin da zai kiyaye mutuncinsu abin da zai bar musu darajarsu abin da zai hana a aibata su saura kuma sai su bawa Allah da falalarsa malam ya sake cewa wa an salim ibn abdullah ibn umar an abihi annahu sami'a umar ibn al-khattab yaqulu fi illatihi allati tufiya fiha ya ji kakan shi abdullahi ya ji babansa umar yana fada a lokacin da ya rashin lafiyan nan raunin da wancan kafiri ya ji masa sanda a kashe shi kafin ya mutu yana cewa in astakhlif inna ayyana na ce wane ne halifa a bayana fa inna ababakarin qad istakhlafa to abubakar yayi istikhlafi inna bayyana ni na zama halifa ne saboda abubakar ne ayyana ni wa illam astakhlif idan ban fadi kowa ba na ce ku je ku zabi shugaban ku da kanku fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yastakhlif manzo Allah bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam iya rayuwarsa bai ce wane ne halifa a bayana ba sai dai yayi isharori kamar yadda kuma cikin sharhin Ibn Abi al-Izzi al-Hanafi na Tahawiyya za ka ga ya jiro waɗannan isharorin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isharorin da ke nuna yana son Abubakar ya zama halifa wasu malamai kuma sun ce maka ya nassanta inda yake cewa wa ya aballahu wal mu'minuna illa Abubakar yatamanna mutamannin wasu za su yi burin su samu shugabancin nan wa ya aballahu wal mu'minuna illa Abubakar Allah da mu'minai ba za su yarda ba sai dai Abubakar yayi to wannan kaga in an dauki shi a matsayin tansis ga wajen wasu malamai amma dai magana mafi shahara shine manzo Allah sai sama bai ayyana ba, yace wa inna Allaha sayahfazu dinahu, kuma ni na tabbatar da Allah zai kiyaye addininsa. Qala Abdullahi, Abdullahi yake cewa fa ma huwa illa an dhakara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abubakarin fa alimtu annahu lam yakun ya'dilu bi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahadan wa annahu ghayru mustakhlif. Kamar kace me yasa aka kawo wannan asarin a nan wajen, ana magana akan girma da darajar sunna. Sayyidina Umar yayi muqarana ne cewa in na fada na ce wani ne halifa, to nayi aiki da sunnar na gaba da ni, in ban fada ba nayi aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi na jin wannan yace sai na san babana ba zai ayyana ba, yafi gane waye bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da bin tafarkin Sayyidina Abubakar, da dukan su shirya ne amma na annabi yana sama. Na fata mun gane wannan. Shi yasa Sayyidina Umar sai ya ayyana wani wanda baya duniya, yace da wane yana nan da shi zan ci, ba dan wanan nan yafi waɗancan ba, dan wanan shi ma kininsu ne, sai ce amma ku je ku wane da wane da wane ku zauna ku zaɓi halifa in Allah ya mun cikawa. Abdullahi saboda ya san baban shi, ya san ɗabi'arsa, yace ina jin yayi wannan muƙarana na san ba zai ayyana kowa a matsayin halifa ba. Wato don ka gane, ko da wani na tare da wata shiriya, idan ga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tashi ita ce aula bil ittiba'i, wanda annabi yake yin fada wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Malam ya sake cewa wa an Bilal ibnu Abdullah ibn Umar, kamar lokaci ya gure ku ha raminci nawa to bari mu gani. Wa an Bilal, daga Bilal ibn Abdullah ibn Umar, anna abahu Abdullah ibn Umar qala yawman qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bilal dan gidan Abdullah dan Umar yake ba da labari cewa wata rana baban mu yace la annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u an-nisaa hududahunna min al-masajid, kar ku dinga hana mata wurin zaman su a masallaci, ku hana mata raban su na masallaci, raban takawa zuwa masallaci da samun ladan jami'i da samun ladan gafaran mala'iku da sauransu, kar ku hana mata ku ce kar su fito. Fa qultu ana, ni kuma yana ustazu kawai sai nace amma ana, fasa amna'u ahli, yace to ni dai wallahi banda mutanen gida ra, wallahi ba za su je ba. Fa man sha'a, wanda ya so, falyusarri ahlahu, yaje ya saki matan shi ta yawo a gari. Faltafata ilayya wa qala, Abdullahi sai waye goye kale ne ya ce la'anakallahu la'anakallahu la'anakallahu, aka ce ba a taba jin yayi irin wannan kalma ba a duniya, sai ce Allah ya tsine maka, Allah ya ƙara tsine maka, Allah ya ƙara tsine maka albarka. Wannan fa mutum ne mai girma da matarsa da kuma babansa, sirikinta kenan. Isa ka ce fa sa'amnu ahli, wato ba yaro bane karami, mutum ne za a ce ya girma har ya zama shi ma adult, har yana da iyalansa yana zaman kansa, baban shi kuma malami ne yana karantarwa sai ya faɗi hadisi, shi kuma taraf sai kishin iyalinsa ne ya hau kansa, amma sai bai iya mu'amala mai kyau ba. Da sai ya irin ta Aisha ce to amma gafarta malam, mata fa yanzu sun canza, da kake gani gafarta malam, ita Aisha haka ta ce da annabi ya ga mata to da ya hana su, amma dai ba ni bazan iya hana su, sai dai a dinga musu nasiha ce ku bar kaza ku bar kaza, tunda dai asali annabi ya ce kar a hana su, to wannan rashin hanawar yana har abada. Shi sa ta kofa a Madina da annabi ya ce wannan kofar mata ce, Abdullahi dan Umar har ya mutu bai ƙara shiga ko ya fita ta wannan kofar ba, da kofar da annabi ya ce kada a toshe wannan kofar ta wani ce, har yanzu tana ba a toshe ta ba, duk an zo gyara masallaci za a ce banda wannan, ko da design ya nuna cewa ban a bushe ta za a ce a batta, annabi ya ce a batta saboda girmama maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ake so magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta zama ta da nauyi a cikin tunaninmu, tana da kima da daraja. Ya tsine mai so uku, yace tasma'uni aqulu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala amara Allah yumna'ana, kana jin ina cewa annabi ya ce kar a hana, kai kuma kana cewa zaka hana, wa qama mugdaban, ya miƙe cikin fushi. In ka san waye Abdullahi da Umar a tarihi zaka fi gane wannan, mutum ne dattijo malami mai hakuri mai bada uzuri mai iya bin abubuwa sannu amma kaje wannan fushin wannan riwaya tana cikin Sahih Muslim a cikin Bukhari ba a ayyana waye ba sai a cikin Sahih Muslim shi sa Ibn Hajar yake cewa yana ganin abin da yasa Bukhari yake ayyana waye riwayar shi bil ma'ana cewa wani dan sa yayi kaza sai ya tsine masa ko bai ƙara masa magana ba har ya mutu saboda ya zo cewa akwai wani waqid a wata riwaya cewa shine yayi wannan magana cikin ayyansa a wata riwaya ya zo a wata riwaya ita ce wanda Bukhari ya kawo cewa afwan Muslim ya sace kawo ta cewa Salimu din ne ma yayi haka sai fa qala Salimun aw ba'du banihi Salimu ko wani dan sa wago ne ya zo da shakka ba za a yi tubari da shi ba a irin wannan mahallin zan tuka dai da yawa da malamai suka yi akan qadiyar wanda yake nuna cewa karshe dai mafi rinjaye shine shi Bilal din ne domin yanzu wannan kissa shi ce shi yake fada da kansa amma akwai ruwayoyin da suka zo da wani abu wanda ba wannan ba wannan yana nuna da Abdullahi dan Umar baya wasa da martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kamar da malamai suka ce halaccin kai ma danka babba fada in yayi abin da bai dace ba ka ce tunda ka balaga shikenan je kai abin da ka ga dama wannan na turawa ne ce da ya mutu ya kai shekara 18 ya wuce ai mai fada a'a ko da iyalanka in kai saba sai baban ka ya rarrunkushe ka ko ya zazzage ka irin yadda akai an din amma ka tankiya da haka mutum bai girma a gaban iyayen shi ko har yanzu yana nan za a mishi abin nan sannan da kuma hukun halaccin ka ladabtar da danka ta hanyar kaurace masa in ta kama da kuma tabbatar da halaccin ko sunnancin zuwa mata masallaci to anan ne sai aka samu iskali shin idan sun saba din da gaske ko ya halasta a hana su ko bai halasta ba duk da haka sai da malamai suka yi wannan magana to anan ne ƴan jagaliya suke samun tangarda suna iya su fahimci nasoshi fahimtar zahiri amma ba su iya su fahimce su fahimta mu'ammaka da malamai suke manassoshi ta hanyar haɗa nasoshi da yawa duk bayan wannan ɗin sai da malamai suka ce zai iya halasta a hana mata zuwa masallaci idan ya zama za su zama fitina ga al'umma idan ya zama dalilin fitina misali a ce mata su mai da masallaci wajen taɗi da samari irin da suke ɗinai na tahajjudi to sai a ce kawai a basu cigaba da wannan fasikancin saboda ga wani hadisi ya ce ka a hana su ba za a dole za a yi saboda dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih sai a hana ko a saka dokoki masu tsauri za a iya saka wanda za su hana wannan abu duk da haka sai da malamai suka yi wannan magana cewa shi abin da ya sa Abdullahi dan Umar ya yi wannan tankiyar saboda yanzu mutumin ya muƙabalanci maganar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ba a wa annabi haka ko da cewa kai annabi yana yin wani abu na halas to a daidai lokacin ba ka cewa kai ba ka san wannan abu misali Anas ya ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana son kabewa to ko da a ɗabi'a ka ba ka son kabewa to a lokacin sai dai ka shiru kawai ko annabi na san nama akuya sai ka ce kai ai ni ko na san nama akuya amai nake to ƙarya kake yanzu annabi kake suka balantana kuma aure a ce kai irin kwamarin ne mace ɗaya kake so ka rayu da ita kana jin ana labarin cewa annabi ya yi aure da ita to ya rasu mene ne ma'ana aure da yawa ne da wani amfani to ƙarya kake zindiki ne kai ka ga damar kai auren ka guda ɗaya kwamarin kai zaman ka da mace ɗayan Allah ya ba ku zaman lafiya amma kar ka sake sanda ake labarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna shi ba ne kyau bane alqadi ya riya waɗannan maganganun wanda haka na iya jama hukuncin kisa ba kaje karanta abin da qadi ya faɗa a cikin zantukan da in ka yi su za a iya itibarun su a matsayin ka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da irin wannan a faɗi wani abu cikin al'ada ko ɗabi'a ko rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna suka game da shi to amma a wajen dirasa ta nusus to akwai qawaid amma da ake bi idan aka zo kan wata qadiyya ko a wani zamani ko wani yanayi da ya zama na cewa mata sun mai da masallaci wurin wata fitina za su zo su yi ta kokuwa su yi ta dambe ko su yi ta gulma ba karatun ya kawo su ba ba sallar ta kawo su ba ko su mai da shi wurin adashi da sai da kayan gyaran jiki dinan da sauransu idan hukumar masallaci ta tsaya ta yi dirasa malamai suka kalli cewa kai wannan abun fa yanzu fitina shi ta fi alherin shi ko to sai a ce to masallacin nan an hana mata zuwa to anan kuma sai ku jira abin da gaugawu za su yi dan za ku jira di ba dan kadan ba Allah ya kyauta bari mu saurara an insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم